إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana mun shiga daren talata wanda ya daidai da daren 17 ga watan Ramadan. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 15 ga watan September shekara ta 2008. Yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye, da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na zamani, kuna jin mu ne daga number 46 Maji Road, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna, Nigeria, daga masallacin Markazu Salafiyya. Yan uwa musulmi, wani abun mamaki ko abin sha'awa a cikin ikon Allah da tsarin Allah, mun sanar da cewa za mu ainihin fara wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma tun 15 ga watan Sha'aban. Amma Allah cikin iyawar shi da ikon shi bai ba mu damar a fara wannan tafsiri ba sai a yau. Gashi insha Allahu ta'ala za a fara a matsayin wannan shine ainihin kasar na farko daga cikin jirangiyar kasusuwan wannan tafsiri da za a fara insha Allah. Dalilan da suka sa ba a fara ainihin wannan tafsiri ba dalilai ne kwarara guda biyu kamar haka. Dalilin farko shine dama masallacin namu a buɗe yake, ma'ana saman shi hanganganne. Allah cikin rahmar shi da ikon shi ya ba mu damar ainihin mu rufa shi. To wannan aikin rufawar ce ta sa ba a samu damar kwance dakin din da aka ɗora ba sai bayan mako uku. To wannan shine dalili na farko. Dalili na biyu, bayan da aka kwance zuwa 10 ga Ramadan, ya kamata a ce 11 ga Ramadan mun fara ainihin tafsiri, kamar yadda muka yi alƙawari na biyu, shi ma sai ba mu samu damar ainihin farawa ba. Wannan kuma ya faru ne sakamakon tafiya da ne Makka, muka haɗu da Sheikh Abu Ubaida mashhur Salman Ali Salman akan buga mana littafin Sabilur Rashad fi Hadi Khairul Ibad da zai yi a madaba'ar shi ta Darul Asariya da ke can Jordan. Wannan ainihin ya jinkirtar da ni, ba dan komi ba sai dan ba mu sadu da shi ba sai ainihin wato ranar Asabar da ta gabata, wadda ita ce ta daidai da a ce daren Lahadi ma. A wannan lokaci muka ainihin zauna muka kusa raba dare, ma'ana dai sai wajen ƙarfe 2 da wani abu na dare, sannan muka tashi mun tattauna kuma mun bashi kuɗi akan zai ainihin buga mana wannan littafi na Sabilur Rashad, wanda shine ɗaya daga cikin littafan da zamu yi tafsiri da su a bana a can masallacin mu, ciya kuma ma mun fara insha Allah da muqaddimin shi a gobe za a fara doron karatun wannan littafin insha Allah. To da kuma sauran wasu littafai. To a ƙashin gaskiya, saboda Allah, abin da na so shine mun sadu da shi ranar Asabar, ranar Lahadi ni in dawo ƙasar nan ko kuma ranar Litinin. To sai kuma Malam Samir ya min waya, shi kuma yana Madina, cewa lallai ilallah shi ma yana son ganina. Wannan ya jinkirtar da ni, dole ban yi nufin ma zuwa Madina ba gaskiya a wannan tafiyar, da so ne daga nan Makka kawai in juyo. Na tafi ainihin Madina, muka sadu da shi. An bashi professor na hadisi ne a cikin Jami'atu Taiba, wata jami'a ce da aka yi ta a nan Madina. Ita ba irin jami'ar Islamiyya bace da ke Madina, wadda ta zama Islamic University ce. Ita is just a conventional university, wato jami'a ce kamar yadda kaga ABU, ana karatun engineering, medicine, pharmacy, law, business admin, accounting da sauransu, kuma duk da harshen Turanci. To amma akwai department ko kuma faculty na Islamic studies da kuma Arabiya da kuma education, waɗanda su duk da Larabci ake yin su. To a faculty na Islamic studies shine aka bashi professor na hadisi akan ya ainihin karantar anan. To jigajigan makarantar da kuma waɗanda suke da ƙarfi a cikin harkar, duk galibi ɗaliban shi ne ko kuma abokan shi ne. To kawai sai gaskiya, ba tare da ya gaya mini ba a waya, tunda a waya muka yi ta magana kafin isa, sai kawai kai tsaye sai ce sai su bani appointment ne kuma zan yi lecturing a computer engineering. To wannan shine dalilin da ya azazzala mini sai in je. Na kwana a gidan shi a nan Madina, na ce mishi, to gaskiya tsakani da Allah ba zai yiwu in yi aiki a ko ina ba a duniya, in dai wajen Zaria ne. Saboda haka ya kada ya raya da shi da wani almajirin shi Hisham wanda shi lawyer ne. To didde iyakar bayanai dai na gamsar da su dai sai gamsu don haka nace ba zai yiwu. To alhamdulillahi kun ji yadda akai har jinkirin ya jinkiri don haka ban samu damar tahowa ba sai rana ainihin Alhamis kenan zan ce. Wannan shine dalilin da yasa har akai jinkiri ba a fara ainihin wannan tafsiri ba. Na biyu, Asabar da Lahadi ita ce jiya da shekaran jiya, su ku dama ba na kun tafsiri bane kamar yadda aka tsara, ranaku ne na karatun Sahihul Bukhari. To an yi ruwan sama ne shi yasa ba a yi karatun Sahihul Bukhari ba, sai dai kuma ina ganin philosophy mu ne na da ya shige mu, wato tunanin mu ne na da cewa masallacin abu ɗaya yake, amma dama mun yi cewa ko ana ruwa za a zo a yi karatu. To dan haka nake ganin gwamma a gyaro ta tun yanzu, ma'ana dai ko ana ruwa dai ba da bakin ƙwarya ake ba za mu zo kenan ko. To saboda haka sai a yi kokarin a dan gyaggyara wurare wanda ko da ana ruwan jama'a za su dan samu su mammakale insha Allah. To dama tsarin karatun shine daga ranakun Litinin har zuwa Juma'a duk tafsiri za a yi, dan haka gashi za mu fara ayo insha Allah ta'ala. Asabar da Lahadi kuma zai zama karatun Sahihul Bukhari. To wannan na kawo ne kadai jama'a dan gaya muku dalilin da yasa ba a fara wannan ainihin tafsiri a lokacin da muka alƙauranta ba, kun ji ƙwararren dalilan. To amma akwai wata hikima wadda in ba dan ita ba da ba zan faɗa muku asalin wancan bangare na biyu na dalili na biyu ba. Cewar da ne muku Samir ya sa an bani automatic appointment a Jami'atu Taiba a Madina, na ki karbe. Hakika haka al'amarin yake, na ki karbe ne kuma na gaya mishi kamar yadda na faɗa muku din nan cewa ba zai yiwu ba ko ina wajen garin Zariya in yi aiki ko ina ne a duniyan nan. Wannan haka na tsara. Hikimar da ta sa na faɗa muku wannan magana Allah ne shaida, ba dan riya ba dan wani abu ba, sai dan ku gane muhimmancin zamana a cikin ku na dan in karantar da ku ne, ma'ana ya rage muku ko ku tsaya ku nakalci karatun dan da'awar ta ci gaba ko da ni ko ba ni, ko kuma in kun ki tsaya ku nakalci karatun wasu abubuwa sun rude ku daban. To kuma wannan sai mu ce Allah ya kiyaye. Tarihi da ya nuna mana malamai da yawa da suka yi tasaddi dan su karantar da mutane, mutanen suka yi ta shashanci da shirme, bayan malamin ya kawo aka rasa wane ne zai ci gaba da kujerar. Nasiruddin al-Albani malamin su mashhur din ya zauna ya sadaukar da lokacin shi ya karantar da su, su kuma suka sadaukar da lokacin su suka nakalta. A yanzu ayyukan da Albani bai karasa a rayuwar shi ba har sun karasa, kuma har sun yi dori akan abubuwan da Albani bai taba tunanin ma su za su kai ga yin su ba. Me yasa? Saboda sadda ya zauna yana karantar da su sai suka shagaltu da koyan karatu, duk wani abu sai suka watsar da shi. To kullun abin da nake cewa ɗaliban mu a Najeriya babban matsalar da suke fuskanta ita ce akwai malamai masu kyawawan manufa da son su karantar da su, amma matsalar suna yin wani zagi ne da Bahaushe yake cewa wai shege dan masara, ana goyen ka kana gemu. Wato tun ana goyen ka kai kana gemu, ma'ana ba a yaye ka ba, baka fara tafiya ba, baka yi tatata ba, baka yi rarrafe ba, baka har ka fara gemu. Dalibi ne kana kokarin ka karantar da shi, shi kuma sai ya je shigo rigimar da tafi karfin da kai malamin da shi, sai ya ce wannan matsalar yake so a tsaya a tattake ta dan wai kada ya mutu ya je Allah ya tambaye shi. Daliban Najeriya, daliban cikin Ahlus Sunna ba na ƴan ɗariƙa ba fa, ba na ƴan Shi'a ba, su suka ɗauko rikicin su sai malaman su sun kawo musu dalilin yin siyasa da aikin gwamnati da boko, in ba haka ba attabau ba ma za su zauna a yi karatun ba, har sai da ta kai sun taɓa taruwa za su yi Malam Ja'far Mahmud Adam duka. Saboda me? Saboda su ba su son karatun Umdatul Ahkam din da yake musu, ba su son tafsirin, dole sai kawo dalili akan waɗannan abubuwan. Wannan a cikin ɗaliban Ahlus Sunna ne aka samu wannan rashin ladabin, saboda haka ya kwanta ya mutu gaba ɗayan su ba su zauna sun nakalci karatun ba. Da ya kwanta ya rasu duk cikin waɗanda ke taruwa karatun da tafsirin wajen shekara nawa ya nemi su, an ka samu mutum ɗaya da zai tashi ya ci gaba daga inda ya kwana, sai da aka ce dole a sake komawa Kano, a sake ɗauko wani ya zo ya sake ci gaba. Wannan ci baya ne jama'a. Ga Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya rasu a Kaduna, har yanzu an kasa samun wanda zai hau kujerar ya ci gaba da karanta Raddul Adhan, yana fassara shi aƙalla irin yadda shi malam ɗin yake. Duk wanda za a kawo sai a kawo wani ɗan dagaji da wani ɗan islamiya ya ta dibi-dibi. duk waɗannan matsalolin sun faru ne sakamakon rashin gane manufofin malamai. Shine sadda kai ake ainihin tarbiyyarka, to ba za ka shiga cikin rigingimun waɗanda suka riga suka tarbiyantu tarbiyar su har ta kai tashi su ne wa junan su raddi ba, kai ɗalibi ba za ka shiga wannan ba. Saboda haka shawarar da nake baku jama'a, Allah ya sani manufata kenan, bani da wata manufa bayan wannan, ita ce in yi tarkizin da'awata a Zaria akan duk wanda yake sha'awar da'awar, kowaye ko daga ina ne, to lallai sai dai yazo, in dai aurina zai koyi karatu yazo nan, dan haka za a kai lokacin da wallahi zan yi wa kaina hajji ma gaba ɗayan garin nan ma bani fita, za a kai wannan lokacin kuma za ku ji, mutum ne ni mai principal, lokaci dai yayi zaka ji kai wata ran nace ba idda zan sake fita daga Zariyan nan har abada, kuma har Makka har Madina ma zan ce ba zan je dan ba dole bace, ba dan komai kuma manufa ita ce dan a zauna kawai ai zunzurutun karatu da bincike da rubuce-rubuce da laccoci da makamantan haka, dan me dan a gina dalibai, to in daliban suka ki daukar hannu suka dibo kan unan su abubuwan da suka fi karfin su, to kuma wannan Allah ya sani, ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, sako manzo ya isar, mu ma masu kwaikwayon manzanni mun isar, to waɗanda ba su ɗauki sakon ba kuma shikenan, sai ya zama fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina, sai ta aiki anan, sai a tambayi manzanni kun isar, to malamai magada annabawa kun karantar, eh to ku kuma mabiya kun bi, eh to ku masu saurare kun tsaya kun fahimta, dan haka ko ga uslubin tafsirin da zamu yi bana, nace duk abin da zan rike a gabana ina karantawa ko sadara daya ce sai ya zama kowa daga cikin ku ya samu, ba dan koyo ba dan so ake ka tsaya ka koya ka iya kai ma ka je ka gina, to sai a samu al'umma ta ci gaba kenan. Sannan idan muka ainihin dawo zuwa ga yadda muka ce karatun za a rinka fara shi daga karfe 9 na dare ne insha Allahu ta'ala zuwa karfe 10 da rabi, wato awa 1 da rabi, tambayoyi lallai su zama ainihin a rubuce, za a rubuto su ba ainihin tambayoyi na fatar baki ba. Sannan za a dauki kasusuwan video da audio, duk kasar din da aka dauka kashe gari za a fara samun na audio shi in Allah ya so, kasusuwan da za su biyo baya na video da na CDs da DVDs da makamantan su, wannan kuma sai in Allah ya kai mu bayan sallah insha Allahu ta'ala. Waɗannan kadan daga cikin abubuwan da zamu ainihin bayyana wa mutane kenan, sai dai muna fatar jama'a su daure duk sanda za su wurin tafsirin nan su rinka baro wayar GSM a gida gaba daya, kar wanda yazo da wayar GSM in ku ta zama dole zaka zo da ita to ka kashe ta kafin ka shigo masallacin, ba sai ka shigo an ce dan Allah a kashe GSM ba, don ba lazimi ne, ba zikiri ne ba jama'a, da za a ce kullun aka zauna sai an ce jama'a kowa ya kashe GSM din shi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan mu ba sarakuna bane, kuma mu ba yan siyasa bane, sannan kuma mu ba alhazan birni bane, kuma mu ba malaman bid'a bane, ma'ana ba wai in mun tashi wa'azi sai kowa ya zo ya hannu da mu ba, in aka tashi wa'azi kowa ya kama hanya ya tafi gida, kada wani ya ce zai tsaya ya dibi tabarruki, tabarruki ka gama diba, yanzu sai dai ka watsa tabarruki, dan haka kar ka watsa naka ka watsa mana namu, da an tashi ka kama hanyar ka tafi inda zaka je, mu ma mu tafi inda zamu je, mu ba a zuwa gida gaishe mu, ba a zuwa office gaishe mu, sarakuna ne na gargajiya da attajirai yan birni su ake wa waɗannan abubuwan jama'a, mu malamai ne masu da'awa zuwa ga ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka sadda zaka je gaishe mu ka ce zaka kai hira ko gulma a wannan lokacin zaka cutar da mu ne, domin karatu muke ko bacci, saboda haka zaluntan mu zaka duk sanda kaje gaishe mu a gida ko gaisuwar sallah ce ba ma santa, amma mun ce ran da duk muka gama abin da muka zauna zamu yi a garin nan, mun yi alƙawari mu da kanmu zamu shiga gidan radio da jaridu da tashoshin talabijin mu ce jama'a yanzu mun gama karatu, mun gama duk abin da ya kamata a rayuwa, dan haka ku zo mu yi tashar holiya, za a yi ta hira a lokacin har mala'ikan mutuwa ya zo ya same mu muna hira, mun yi muku alƙawari in dai mun gama zamu sanar haka insha Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muka ce mun kasafta ainihin tsarin tafsirin da zamu yi na Al-Qur'ani daga bana din nan a tsari biyu, akwai tafsirul Qur'an al-Azim, shine zamu fassara Al-Qur'ani baki ɗayan shi tun daga ainihin suratul Fatiha har zuwa suratul Nasi, wannan tafsiri insha Allah shine muka sanya wa tafsirul Qur'an al-Azim, tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a inda zamu fassara mu fitar da ma'anoni, mu fitar da bayanai da suka shafi harshen Larabci, mu fitar da bayanan da suka shafi fiqhu, tarihi da duk abin da ya kamata a ce ya fito na dangane da Al-Qur'ani, naka wannan irin tafsirin jama'a ba gaggawa yake bukata ba, babu mamaki har azumin nan ya kare ba za mu ainihin wato sauka suratul fatiha ba ma me yiwa ma ba za mu shige ta ba ma'ana duk kai da komowar ya kare a cikin muqaddima me yiwa akai ga a'udhu billahi akai bismillah ayar farko ta suratul fatiha Allah dai shine ya san abin da zai biyo baya dan haka jama'a maganar gaggawa kamar yadda al-imamu abubakar ibnu abi shayba ya ruwaito daga sahabi abdullah dan mas'ud yace la yakun aw ahammu aw ahadikum akhir as-sura kada ya zama kokarin daya daga cikin ku dai karshen sura cewa yaushe za a sauke suran nan yaushe za a sauka saura a jama'a maganar a sauka ma bata taso ba za mu karantar da alqur'ani da Allah ya saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 mu fassara shi ni sharhin shi in ya zama shi wanda ake wa wahayi aka wakilta mishi yayi bayanin shi ya sharhin shi a cikin shekara 23 yaushe kake tunanin cewa wai mu sauke maka alqur'ani a cikin shekara 5 yaushe kake tunanin mu sauke maka a cikin shekara 10 abinda muke fata dai Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin abin da zamu amma ba mu sa ranar saukewa ba dan haka duk wanda manufar shi gaggawa ce cewa har yanzu fa akan aya daya ake to gaskiya ba shi da rabo dan gane da ainihin wato iya zama a cikin wannan majalisi namu na tafsiri ta wani nahiyar mun kasabta tafsirin nau'i biyu akwai tafsirul qur'an alazim shine wannan wanda zamu rinka gabatarwa a wannan masallacin taken wannan tafsirin shine alqur'ani mu'jizar mu'jizoji wato babban makasudin tafsirin kenan shine kokarin bayyana mu'jiza da cika da kasaita da isa ta alqur'ani da kuma cewa babu wani littafi da ya cancanta abi har zuwa duniya ta tashi sai ainihin alqur'ani dan haka taken tafsirin shine alqur'ani mu'jizar mu'jizoji abinda wannan magana take nufi ita ce Al-Qur'ani shine babbar mu'jiza da Allah ya taba baiwa wani annabi daga cikin ainihin annabawa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan bangare na biyu wanda muke amciya shine wanda muka ce me yiwa a gobe zamu fara karatun doran littafin bayan muqaddima da muka shawo game da tarihin littafin da tarihin mai littafin da yadda aka samu akai aikin littafin. Wannan tafsiri ne al-mawdu'i. Wato mun dauki wani abu ne na Al-Qur'ani muke so mu fassara shi, mu yi bayani akai. Mun dauki matsala ne dangane da tauhidi tauhidul asma was sifat war rububiyya da kuma tauhidul ittiba ai ittiba'ul kitabi was sunna wa ala manhaji salafil umma li'anna al mu'allif rahimahullah kana salafiyal aqida wal manhaj to dan haka wannan tafsiri ayoyi ne zalla na alqur'ani wadanda suka shafi tauhidi game da sunayen Allah da sifofin shi da tauhidin cewa kadai Allah bai yadda abi komai a wannan zamanin ba sai alqur'ani da sunna da kuma kadai ta Allah game da ibada wato tauhidul ilahiyya wannan in Allah madaukakin sarki ya so a gobe zamu bayanai dangane da abin da zai biyo baya na wannan tafsirin a wannan wurin sannan sai matan aure da ƴan mata su kuma annan masallacin mu na muciya aljami'us salafi daga karfe 10 na safe zuwa karfe 12 su kuma karatu zamu rinka musu na aqida da tauhidi wannan karatu za a fara shi da azumin nan ne amma Allah kadai ya san sanda za a gama shi ba dan komai ba saboda ko bayan sallah za a ci gaba da yin shi duk sanda azumi ya zo ne zai zama yau da kullum amma bayan sallah za a iya ware wasu ranaku ko wata rana ko kuma wasu ranaku a cikin wata ko wasu ranaku a cikin mako da gurgurdan da yadda muka ga ainihin hali ya hukunta insha Allahu ta'ala da haka ne zamu abinda muke fata shine Allah madaukakin sarki ya dubi zuciyar mu ya ƙara mana ikhlasi ya dubi gabobin mu ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu domin isar da wannan sako zuwa ga al'ummar duniya shine sakon da'awar da manzon tsira yazo da ita daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimake mu abu na farko da nake so mu fara dubawa za ku gaggaba gare ni nan nazo da alqur'ani irin nada ba nazo da shine dan in bude ko a karanta wani abu ba sai dan ina so in yi mana wata matashiya ne shi wannan alqur'ani haka muka tashi muka ga ainihin iyayen mu da kakannin mu malamai a kasan nan suna ainihin rubuta shi da hannu su zauna su wasalce shi su tsaya su gyara shi rangadadau sannan sai a ainihin nade shi a yadda ka ganshi haka wannan alqur'ani na daga cikin mu'jizar Allah da yake bayyanawa a hannun Hausawa da bare-bari da Fulani da kowaɗanne irin kabila a wannan nahiya ta mu ta Najeriya ko kuma ta Afrika. Domin abun mamaki, yanzu kaga wannan Qur'anin da ke hannuna alaramman da ya rubuta shi, idan ka ce mishi masmuka ba zai iya baka jawabi ba. Masmuka shine karamin larabci da duk ɗan Islamiya ya iya shi. Masmuk ma ismuka, to in ka ce ma ismuka, to sannan ne ma zai iya gane ya ce ismuhu, to kaga nan ma ya buga. Amma ikon Allah haka ya zauna ya rubuta Al-Qur'anin nan da ka yau fiye da shekara 20, kun ga ikon Allah. Wannan ita kanta aya ce da ke tabbatar da mu'jizar wannan littafi, shine wanda bai iya yaran ba amma kuma ya iya haddace shi, sannan kuma ya iya zama ya rubuta shi. A lokacin Turawan mulkin mallaka, kafin su iso arewacin Najeriya, ɗayan su ya ziyarci garin Kano, sai ya samu wani alaramma ya rubuta irin wannan Qur'ani, ya biya shashanya a ainihin ƙasan bishiya, ya koma ya samu wuri ya yi zaman shi da bantan shi da yashara. Da Bature ya zo ya ga takaddu ga sunan an yi rubutu rangadadau, sun sha zayyana, sun sha wasali da jartawada, sai ya ce wannan me kenan? Aka ce mishi Al-Qur'ani kenan. Ya ce to yaya aka yaka rubuta shi? Aka ce ai ga wanda ya rubuta shi. Sai ya ce to ina ne inda ya kwafo? Sai aka ce ai da kayi rubuta shi. Da kayi rubuta shi, Bature ya mamaki, ya yi musun wannan abu. Sai aka ɗauki fallan farar takarda, aka ce mishi ya sake rubuta shafi guda na daga irin abin da ya rubuta, aka kawo mai allo da tawada kawai ya ɗora, ya sake zama ya rubuta. Amma fa bai jin Turanci ko kwaɗa, larabcin ma bai ji. To lallai wannan Bature ya marmaza, ya koma Lakwaja, ya je ya samu gwamna a lokacin, ya ce mishi gwamna Lugga, ya ce mishi lallai lallai mutanen arewacin Najeriya a saurara daga shiga a basu karatun boko yanzu, saboda ba jahilai bane, suna da wani ilimi. In muka sake muka hada musu da ilimin su da wanda muka zo da shi, to za su fi karfin mu cikin gaggawa. Wannan na daga cikin dalilin da yasa aka jinkirta wajen kawo mana wannan ilimi na boko. Amma da yake Allah ya albarkace mu, sai ka je ka ga dan arewan kiri da muzu ya je makarantar bokon ya dawo, bai san da ma zai jefar da jakar shi ba, sai gobe da safe tambaye baba shi ina jakar shi take. Amma aka je aka jaraba, sai zama na daya. Haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. Wannan ainihin Al-Qur'ani jama'a da ke hannunmu, mun tashi mun gan shi, to shin shi ne ake kira Al-Qur'ani? Na'am, shi ake kira Al-Qur'ani, babu tantama babu shakka. Innama malamai ne in suka zo a istilahinsu sai su ce shi wannan mushafi za a kira shi, wato Qur'anin da ke rubuce a jikin takarda, shi kuma wanda ake karantawa shi ne asalin Al-Qur'ani. Domin ma'ana ai musulmi ba asalin sun dogara da wannan bane dangane da abin da suke karantawa, domin asali ba daga takarda yake ba, daga ka'ike zuwa takarda. Ina ma'anar wannan magana? Yanzu da majalisar ɗinkin duniya za ta haɗu ta haɗa mu baki ɗaya, mu musulmin duniya da kiristocin duniya da yahudawan duniya da hindu da duk wani wanda yake da littafi ko wata takarda, a ce kowa ya tattara Qur'anin shi cikin musulmi, kowa ya tattara ainihin Bible ɗin shi, Old and New Testament, kowa ya haɗa littafin shi na Hindu ko menene a zuba a teku gaba ɗaya, sannan a dawo a zo a sake retrieving ɗin shi, a zo a sake rubutawa, mu za mu yadda? Haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. Ashe wannan yake nuna maka wannan ba shi ne asalin wanda aka dogara da shin ba wanda aka haddace, domin shi wanda aka haddace shi ne aka zauna aka rubuta. Dan haka kenan ko babu wannan, to wannan nakadin yana nan, za a iya dawo da wannan. To wannan yana nuna kuma babban kalubale akan musulmi su ci gaba da haddace Al-Qur'ani. Wannan wajibi ne kuma sunna ce. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Su ko ƴan Islamiya tashi suka yi suna ganin irin wannan Al-Qur'ani dake hannunmu, gashi nan bugun sarki Fahad ko bugun ƙasar Misra ko bugun Sudan ko bugun Maghrib, duk waɗannan masahifu ne. A cikin wannan muqaddima da zamu zo mu yi doguwa insha Allahu ta'ala, zamu tattauna game da ahkamul masahif, hukuncen mushafi. Ina hukuncin yanzu wannan mushafi ne Qur'ani? Sai in ɗauko wannan littafi bulugul marami in ɗora a kan shi, ko in ɗauko ahlari in ɗora a kan shi, ko ya halatta? Zamu tattauna wannan insha Allah. Wannan mushafi ne. Suratul Fatiha ita take sama da Baqara, sannan suratul Nasi ita ce can a ƙasa. To ina hukuncin aje shi haka a rigingine? Ma'ana suratul Nasi ta dawo sama, suratul Fatiha da Baqara su koma ƙasa. Ina hukuncin haka? ina hukuncin wannan alqur'ani a dauke shi ba tare da alwala ba, ina hukuncin wannan alqur'ani a dauke shi a ba kafiri dan ana sa rai in ya karanta zai iya fahimta ya dawo ya musulunta. Kadan daga ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen za mu tattauna waɗanda suka shafi al-mushaf insha Allahu ta'ala a cikin wannan shimfidar tamu. Za mu zo mu tattauna ina hukuncin wannan rubutu da ake yi na alqur'ani, shin ana rubuta shi da kowanne irin rubutu ne na larabci ko kowanne irin rubutu na ajami, wato transliteration, a ɗauko harufan latin harufan boko a rubuta wannan alqur'ani, ya halatta ko bai halatta ba? Za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala. Shin kowace riwaya ko qira'a ana iya rubuta ta da kowanne rubutun qira'a ko riwaya ko kuwa? Misali, kowa ya san fa a cikin rubutun warsh ana rubuta digonta a ƙasa ne, kaume ruwa ana mata digo kwaya ɗaya ne a sama, kaume ruwa a hafs ana mata digo biyu a sama, ana wafa digo ɗaya a sama a cikin hafs. Shin ina hukuncin dauko harufan warsh rubuta hafs da su? Duk za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala. Kaɗan daga abin da ya shafi ahkamul masahif da za mu tattauna kenan insha Allah. Kamar yadda na faɗi jama'a tun farko har zuwa yanzu, na ce tsarin yadda za mu yi wannan karatu shine duk abin da zan rike in karanta muku tunda ba gaggawa muke ba, koyan ilimi muka zauna mu yi. To insha Allahu ta'ala za ku samu kofi, kofin da na bayar akai guda hudu ga su, waɗannan littattafai ne kun gan su. Littafin farko gashi Asma'u Suwaril Qur'an wa Fada'iluha na Doktora Muniratu Muhammad Nasir Dausari, wata babban malama ce, doktora ce a cikin alqur'ani, ma'ana PhD take da shi, ita ta rubuta wannan, mace ce ligiji gabji. Sannan sai Kitabul Iqna' fil Qira'ati Saba na Khalaf Al-Ansari, wannan ainihin littafin yana daga cikin littafan da muka sa aka ce ku samu photocopies. Sannan sai littafin Al-Wafi fi Sharhi Shatibiyya fil Qira'ati Saba na ainihin Abdul Fattah Al-Qadi, wannan malamin malaminmu ne, mutumin kasan Masar ne. Sannan sai Safahatun fi Ulumil Qira'at, wannan kuma As-Sindi ya yi shi. Waɗannan littafan su ne ainihin aka yi photocopy. Abinda ake nufi waɗannan photocopies da aka yi insha Allahu ta'ala su ne waɗanda za mu ɗauka mu rinƙa yin nazari daga cikinsu. Idan an kammala ɗiban abin da ake buƙatar a ɗiba, don ba wai za a rinka tsuntsunta abubuwan bane kamar karatun ƙwarƙwata. Wasu wuraren za a bi su dalla-dalla a ba a yi ta karanta, wasu wuraren kuma za a dubi abin da ake buƙata ne kai kuma ka je ka dage kai nazari a gida. Jama'a, aikin fa Bahaushe ya ce himma ba ta ga rabo. Lallai aikin yana buƙatar sai ka rage bacci, lallai aikin yana buƙatar sai ka rinka dakewa gajiya. In gajiya ta zo ka ce ƙarya kike, da ka miƙe sai ta tafi ta baka wuri. Idan ba haka ba jama'a, wannan aikin ba zai taɓa yiwa a yadda muka ɗibo shi ba, da kuma yadda muke so ainihin mu fuskance shi insha Allahu ta'ala. To abu na farko da nake so mu tattauna a kai shine, ina son mu tattauna kafin a je ga tafsiri tukuna, cewa me tafsiri, wai shin ma menene shi alqur'ani? Domin galibin musulmi sun yi wa alqur'ani ne sanin da gwari te wa Allah, wai gwari ce aka ce mata gwari kin san Allah kuwa, in ji almarar Bahaushe. Sai ta ce yi na san shi mana, ga gida ga gida kuma, wai saboda ga gidanta ga masallaci, kuma ta ji ana cewa masallaci ɗakin Allah, ɗaiku ta san Allah tun da dai ga ɗakinta ga nashi. To kaga haƙiƙanin sanin da ake neman gwari te wa Allah ba ta san shi ba ko? Yawwa, to da yawancin musulmi jama'a irin wannan sanin da gwari te wa Allah irin haka suka yi wa alqur'ani. A ƙarƙashin wannan jama'a, Kiristocin Khan na Najeriya suka ɗauko al'adar tura ‘ya’yansu zuwa ƙasar Iraki da Kuwait da Misra sai su koyo Bible da Larabci, don su zo suna yawo da Bible na Larabci suna karantawa suna cewa musulmi su ne musu tafsirin alqur'ani. Yanzu dan Allah jama'a, wanda ya wa alqur'ani kyakkyawan sani za a iya mishi wannan yaudarar? Za a yi mai ba, amma kaga wanda ya zan ya yi wa alqur'ani sanin da gwari te wa Allah za a iya mishi irin wannan juya bai ɗin. To dan haka muke son a san menene alqur'ani a haƙiƙanin shi. Ina fatar an gane insha Allahu ta'ala. Kaɗan daga cikin abubuwan da za mu karanta daga shafi na 19 na wannan littafi, a inda malamar ta ce ta'riful qur'ani was-surati wal-aya fil lughati wal-istilahi. Shin a harshen larabci da ake cewa qur'ani qur'ani, kalmar qur'ani din daga ina ne ta samo asali? Kalmar sura daga ina ta samo asali? kalmar aya daga ina ta samo asali. Na fata an gane daga cikin littafin Asma'us Suwari Suwaril Qur'an wa Fada'iluha, daga nan ne zamu karanta insha Allah. Wato duk wanda ke sanya morabin karatun sai ya rinka sayan duka wannan handout da ake siyarwa, wanda yawa yau ya sai guda biyu, daga baya sai to za a bar shi a baya. Malamar ta ce awwalan ta'riful qur'ani fi lughati wal istilah, malam ku kara mana fankan nan. Yace ta ce bayani dangane da me ake nufi da alqur'ani a cikin harshen larabci, me kuma ainihin ake nufi da alqur'ani a cikin ainihin wato istilahi na shari'a. Ta'riful qur'ani fi lugha, ma'ana alqur'ani a harshen larabci. Ikhtalafa al-ulama fi lafz al-Qur'an min jihati kaunihi mahmuzan aw ghayra mahmuzan aw ghayra mahmuzin. Abu na farko da malamai ma suka fara tattaunawa dangane da cewa shin ita kalma al-Qur'ani din ana karanta ta da al-hamza a tsakiya ne, ko kuwa alif ne wanda kawai ake jan shi da madda, ko kuma da ainihin fatahar da take kan ra, ma'ana cewa ake al-Qur'anu ko ko cewa ake Qur'anu? Shin al-Qur'anu ne ko kuwa al-Qur'anu ne? Abu na farko da malamai suka fara sabani akai kenan. Malamar ta ce amma al-qa'iluna bi annahu mahmuzun fahtalafu ala ra'ayaini, waɗanda suka ce ai al-Qur'anin aka tashi rubuta shi akwai al-hamza a tsakiya, to su kam sai suka saba su kansu kuma kashi biyu. Ashabu ar-ra'y al-awwal qalu inna al-Qur'ana masdaru qara'a bi ma'ana tala karrujhana wal ghufran, waɗannan suka ce ai al-Qur'ani din asalin kalmar daga qara'a ne. Kaga kwa qara'a, kaji sautin me? Kaji sautin al-hamza qara'a ko qara'a? Ba a ce qara'a ba, qara'a aka ce. Sai suka ce to ma'anar wannan kalmar qara'a din ita ce ma'anar tala, yayi tilawa, ya karanta. Karrujhan, kamar yadda ake cewa rujhan, ghufran, duk waɗannan kaga idan ka dubi ar-rujhan Al-Qur'an babin su yayi daya a cikin tasrifi, al-ghufran duk babin su yayi guda. Thumma nuqila min hadha al-ma'na al-masdari waj'ila isman li kalam al-mu'jaz al-munazzal 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. To daga wannan kalima ta qara'a, ya karanta, yaqra'u yana karantawa, qira'atan karatu, daga nan aka samo sunan wannan littafi da Allah ya saukarwa annabin shi sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan gagara ba dan littafi ne da ya gagaru kowa. Min babi tasmiyatil maf'uli bil masdari, ta yadda ainihin wato za a sanya sunan ya zama maf'uli ne, ai makro, sai a sanya mishi bil ismil masdar. Al qur'anu sunan masdarin ne, amma sai kuma bi ma'ana al maqru'u, abun karantawa. Na fata an gane. ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدر بمعنى القراءة في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. daga cikin abin da zai nuna maka inda kalmar tazo da ma'anar qur'anahu qira'atuhu gashi a cikin alqur'ani da Allah yace inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, wajibi ne akan mu mutattara shi gare ka, sannan wa qur'anahu kuma mu karanta maka shi, ai qira'atuhu. Kaga yanzu kalmar ta zo a Qur'anu bi ma'ana qira'atuhu. Na fata an gane. Wa ila hadha ar-ra'y dhahaba ibn Abbas kama akhraja anhu ibn Jarir fi qawlihi inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana qala. Ibn Abbas cikin malamai al-Ramumi na tafsirin sahabbai ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi cewa asalin kalma al-Qur'anu ta taso ne daga kalmar qara'a wadda take masdari ce. Kala sai yace nuqri'uka falatansa, wato haƙi ne akan mu karantar da kai yadda ba za ka manta ba. Fa iza qara'anahu alayka, idan muka karanta maka shi, fattabi qur'anahu, sai ka bibiye karatun nashi. Yaqulu iza tuliya alayka fattabi ma fihi, idan aka karantar da kai to sai ka bi karatun kuma ka bi aiki da shi. Wannan fassarar al-Imam al-Bukhari ma ya ainihin ruwaito ta a idda mu karanta a cikin farko-farkon kitabu Badi'ul Wahyi. Qala Ibn Jarir, sai Ibn Jarir yace faqad sarraha hadha al-khabar an Ibn Abbas anna ma'ana al-Qur'an 'indahu al-qira'a. Kaga Ibn Abbas karara ya fito ya bayyana anan cewa ma'anar kalma al-Qur'an ma'anarta me? Ma'anarta alqira'atu fa huwa masdarun min qawli alqa'ili qira'atu, masdar ne daga inda mai karatu ko mai magana zai iya cewa qira'atu, aqra'u da makamantan haka, qara'a, yaqra'u qira'atan, asali daga masdari ne. Wa hadha ar-ra'yu rajjahahu ibn Jarir wa qawwahu ibn Atiyyah, wannan ainihin wato ra'ayin al-Imam Ibn Jarir ya karkata zuwa gare shi ya ce shine daidai. Kuma Ibn Atiyyah wani babban malami ne mai tafsiri ba magharibi, ya ainihin goyi ainihin bayan wannan ainihin ra'ayin. Sannan sai kawo waki wanda ke karfafa haka, wanda ainihin Hassan yake wa Sayyidina Uthman, yake cewa bahaw bi amshati unwani sujudi bihi yuqatta'u al-layla tasbihan wa qur'ana ay yuqatta'u al-layla tasbihan wa qira'atan. Sayyidina Uthman yake cewa sun zo sun yanka bawan Allah, sun kashe bawan Allah a halin yanayin sujuda, wanda ba abin da yake sai yana yanke dare yana yawan tasbihi, sannan wa qur'anan, kuma yana yawan yan karatun alqur'ani. To kun ji wannan kenan. To sai masu na Sayyidina Uthman aka yi waƙar, Hassan ibn Sabitin shine ainihin wato yayi waƙar. Kun san Sayyidina Uthman sun zo sun same shi yana karatun alqur'ani suka yanka shi. To wannan ra'ayi na farko kenan. Masu ra'ayi na biyu su kuma daga cikin su akwai al-Imam Zajjaj, suka ce kalma al-Qur'ani mushtaqqun min al-Qur'i, min al-Qur'i ko al-Qur'i bi ma'ana al-jam'i, wato tattarawa. Yuqalu fil lugha, a cikin harshen Larabci ana cewa qara'atul ma'a fil hawd, na tara ruwa a cikin tafki. To waɗannan su kuma kun ji inda suka ce, to su ma suka yi ta kawo nasu ainihin dalilan a cikin harshen Larabci da wasu maganganu na daga maganganun malaman Larabci domin su goyi bayan wannan ainihin maganar tasu, akan cewa asalin kalmar Qur'ani din bayan sun hadu akan cewa mahmuza ce. To amma kuma sai suka saba akan to menene masdarinta. Waɗancan suka ce masdarinta daga qara'a, waɗannan suka ce daga qara'u ko daga qur'i. Ina fata an gane. To sai kuma ya dai cewa ammal qa'iluna, ta dawo ta ce wa ammal qa'iluna bi annahu ghairu mahmuzin, waɗanda suka ce kuma asalin kalmar ba mahmuziya bace, babu alhamza, dan haka in aka tashi sai a ce kenan alquranu, sai a ce inna hadhal qurana yahdi lillati hiya aqwam, inna hadhal qurana, qurana ka aji karar hamza a ciki, fa ikhtalafu fi asl ishtiqaqi, suma nan sai suka yi sabani daga ina ne kalmar ta samo asali. Suma bayan doguwar tattaunawa da suka yi dai suka tabbatar da ainihin cewa ƙarshe dai su sun fi gamsuwa akan cewa lalle kalmar ba mahmuziya bace. To amma da yake tsarin karatun namu kamar yadda aka riga aka san shi shine, ba zai yi mu kawo maka sabani kawai mu baka mu ce duk wanda ka dauka yayi ba, a'a, a hakikanin al'amari waɗannan abubuwan tare da cewa su sun yi sabani a kansu, amma kuma dukkan su suna da asali a cikin harshen Larabci, kuma dukkan su suna da asali a cikin karatun Alqur'ani qira'a mutawatira. Ma'ana ana iya cewa Alqur'ani Alqur'anu bil hamz, ana kuma iya cewa Alquran. Wannan yazo na ɗaya daga cikin qira'o'i guda bakwai. Qira'a al-Imam Ibn Kathir tazo akan Alquran, inna hadha alqurana yahdi lillati hiya aqwam, qurana duk inda wannan kalmar tazo to yana fadin ta alqurana ne, dan haka tana da wajihi a cikin qira'a as-sab'iyya, wato qira'a wadda take guda bakwai, tana kuma da wajihi karbabbe a cikin ainihin harshen Larabci. Magana ta farko kenan. Magana ta biyu dangane da ishtiqaqin kalmar, kowanne daga cikin su da ya kokarin tabbatar da cewa ishtiqaqin kalmar daga wuri kaza ne, magana shin an dube ta za a ga cewa tana da wajihi a Larabci. Sai dai magana mafi karfi anan gaskiyar lamari ita ce magana da sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, ya fade ta kuma ya goyi bayan ta, har ma al-Imam Ibn Jarir at-Tabari ya karfafe ta da shi da al-Imam Ibn Atiyya, cewa ita ainihin wato wannan kalima ta alqur'ani masdarinta daga qara'a, yaqra'u qira'atan, har ibnu abbasin ya hujja da wannan aya wadda qarara ce a inda Allah yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ma ma'ana qur'anahu qira'atuhu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a wannan an kai an komo ne dangane da gano me ma'ana alqur'ani a harshen larabci yanzu kenan aka ce maka me alqur'ani a harshen larabci a takaice me zaka ce abun karantawa abun karatu ina fata an gane abun a karanta shi abun ayi karatu ma'anar shi a harshen larabci kenan to dangane da ta'arifin alqur'ani a cikin istilahi fa sai doktora Munira tace huwa kalamullahi almunazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam almu'jaz bi lafzihi المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس تتي القرآن شين مغنر الله ودي سوكر وأن نبيش محمد صلى الله عليه وسلم ونديك لفظينش شيكنش غاغر بادن غاغر لوني وندكرن تاشي إباداتي wanda ciro shi zuwa gare mu ya zo ne ta hanyoyi masu dimbin yawa shine dai qur'anin nan da ake rubuta shi a jikin takadda tun daga farkon suratul fatiha har zuwa ƙarshen suratul nas jama'a kun ji wannan ta'arifin sai malamar ta bi ta karere ya shi te bayani ɗaya bayan ɗaya cewa da aka yi alqur'anu huwa kalamullah magana Allah ne idan ka tsaya a haka ta'arifin ka bai ba in ka ce alqur'ani maganar Allah ne yo at-taurafa magana wace ce magana injila wace ce magana wace ce dan haka sai ka ce qur'ani maganar Allah ce wadda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma bai isar ba domin inda zaka ce alqur'ani magana ce mu fara da nan yo ai maganar wa ta aljanu ta mutane ta mala'iku lallai sai ka ce maganar Allah in ka ce maganar Allah sai ka ce wadda Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sa'annan cewar wadda Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ta fitar da sauran littafai kenan cewa ba za a kira su alqur'ani ba ba za ka kira injila qur'ani ba ba za ka kira at-taura alqur'ani ba zabura ba za ka kira ta alqur'ani ba takaddun da aka yi wa annabi Musa wahayi ba za ka kira su alqur'ani ba sannan cewa littafin da karanta lafazin shi ibada ce to cewa karanta lafazin shi ibada ce wato wannan yana nuna mana hadisai qudusi waɗanda Allah madaukakin sarki yake aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da su karanta lafazin su ba ibada bane har sai kai aiki da ma'anar da ke cikin su ina fatar an gane kenan alqur'ani din nan da aka sauka wa annabi da wannan lafuzza da waɗannan harufa shine zaka bi ka karanta lafazin kadai karanta lafazin alif lam mim sai a baka lada akai ina fatar an gane sannan lafazin da zaka dauko wani lafazi da yazo na alqur'ani a wani wurin ka cire wani ka mai da madadin wani to karanta shi a wannan tarkibin kuma bai zama ibada ba misali bismillahir rahmanir rahim ar-rahmanir rahim sai ka cire kalma ar-rahmanir rahim sai ka kawo al-azizul hamid ai akwai idda tarkibin al-azizul hamid yazo qur'ani sai ka dauko shi a can sai ka dauka sai ka sa anan sai ka ce bismillahil azizil hamid to yanzu karanta wannan ba ibada bane hasali sabo ne a shekaran ta shi da lafazin shi a bisa tarkibi da tsarin da yake to wannan shi yake nufi da ibada a karkashin wannan zaka gane shirman wasu shehunai na dariku da shirman wasu ainihin limamai na shi'a wai saboda kwarewar su da iyawarsu wai suna karanta alqur'ani da reverse sabanin yadda Allah ya saukar da shi wai su sun zauna sun iya karatun shi da baya baya yanzu don Allah idan aka rubuta wani umarni a cikin wasiƙa cewa wani ranar kaza ga watan kaza mu haɗu da kai a guri kaza sai ka je sai ka bar harufan ayat da suke amma sai ka karanto su da baya zai bada ma'anar da ake bukatar a same ta aikace kaza ashe shirme ne kenan saboda haka ba bajinta bace a ce wai ga wani babban malami saboda iyawa wai yana karanta alqur'ani da baya da baya ko kun gane jama'a Allah ya kiyaye sannan da yace al-manqulu bit-tawatur cewa alqur'ani wanda aka ciro shi da tawatur sai malamar ta ce jami'u ma si wal-qur'ani al-mutawatir min mansukhi tilawa wal-qira'at ghayr al-mutawatira sawa'un nuqilat bi tariqi ash-shuhra aw bi tariqi al-ahad fa innaha laysat qur'an qur'anan wala ta'khudhu hukmuhu yace duk baki dayan abinda ba alqur'ani mutawatiri ba wato abinda ake nufi da tawaturi jama'a ku saurara ku ji shine a samu mutane masu yawa surwaito daga mutane masu yawa surwaito daga mutane masu yawa har a kawo zuwa gare ka kai da zaka ce tawaturi abu na farko da zaka lura da shi shine yawa abu na biyu yawan ba yawan tsuntsiya ba babu shara yawan mutanen kirki salihai masu tsoron Allah abu na uku a dubi wannan yawan nasu ya tabbata a kowace tabaka daga ciki to abin da ake nema shine tare da Abu Huraira a samu mutanen da in ka dube su zaka ce suna da yawa ba za a ce maka guda biyar ba za a ce maka takwas ba amma yaya ne kake tunanin adadi zai zo a ce yawa an dai san ba za ka kira mutum ɗaya ko biyu ko uku yawa ba amma mutum bakwai za ka kira su yawa mutum goma za ka kira su yawa to a samu tare da Abu Huraira sai a samu wasu sahabbai masu ɗimbin yawa sun ruwaito irin wannan karatu wanda za a ce fis samawati wal ardi to a samu Abu Huraira tare da shi da wasu da yawa cikin sahabbai abu na farko kenan yawa wannan yawan yadda aka samu a samu almajiran da za su ruwaito daga su Abu Huraira su ma su zama masu yawa misali su Abu Huraira a ce an samu su 30 suka ruwaito sai a samu almajiran su da za su ruwaito wannan karatun daga gare su su kuma a samu kamar mutum 20 ko 40 ko 60 wato koda yawan dabaka ta biyu ya gaza daga yawan dabaka ta farko matakar dabaka ta biyun ta kai a ce mata yawa za a karba a matsayin sharadi na mutawatiri ya kai misali su Abu Huraira su 30 yawa ce almajiran su kuma sai suka zama 20 ma yawa ce to lallai a samu wannan sahabban da yawa tabi'an da yawa tabi'ut tabi'in da yawa tabi'ut atba'it tabi'in da yawa sharadi na farko na qira'a ko hadisi ya zama mutawatiri ko ta zama mutawatira kenan sharadi na biyu shine me a samu wannan yawan na mutanen kirki ne ba mutanen banza ba irin su Abu Huraira irin su Maliku irin su Shu'ba irin su Bukhari makamantan waɗannan mutanen kirki irin su ne ake so a samu yawa din sannan kamar yadda muka ce wannan yawa ya faru a cikin kowace tabaka sannan sai a dawo a ce ya zama abin da za su haɗu a kan ruwaitowa dukkan yawan nan nasu to shirme ko kuskure ba zai shigo ciki ba na'am babu yadda za a yi dama shirme ko kuskure ya shigo cikin riwayar irin waɗannan masu yawa domin yaushe za a ce misali mutane goma sun karɓo suna da yawa mutum 30 sun karɓo daga gare su mutum 40 sun karɓo irin wannan yawa kan yawa yawa kan yawa na nagarta da ilimi da salihanci kuma a ce duk wannan kuskure ya tsallake waɗannan mutane har sai na ƙarshen su ne ya gano jama'a kamar hadisan nan da kuka ji muna cewa hadisi kaza bai tabbata ba ba kanmu ne faro ba tun san da aka kirkiro shi an samu malaman da suka bayyana bai tabbata ba ba wai duk malaman da suka gabata ba su gano bai tabbata ba sai da aka zo kanmu a'a baya yiwa Allah ya bar al'umma annabi Muhammad suna dauke da wani kuskure ko wani abu wanda yake barna ne su ta ibada da shi jilin ba'da jilin al'umma bayan al'umma lallai sai an samu wasu waɗanda za su gano su bayyana sai dai a yadda ko a kiyarda amma lallai abun ba zai yiwu a yi ta zama akan wannan kuskure a cikin mutanen da suke da ilimi da yawa da hankali da natsuwa irin waɗannan ba. To abinda malamar take cewa shine sharadin alqur'ani da za a ce alqur'ani ne sai ya zama irin wannan sharadi ya cika akan shi. A ƙarƙashin wannan sai malamar ta ce dukkan abin da aka shafe shi na alqur'ani to ba za a kira shi alqur'ani ba. Kamar me? Kamar sab'a rab'atin yuharrimna. Yanzu wannan aya ce ta alqur'ani amma an shafe karatunta, to yanzu babu sauran ka kira ta alqur'ani. Sannan duk abin da bai zo ta hanyar tawaturanci ba, ko da ya kai a ce mishi mashhuri ko azizi, to ba za a karɓe shi ba. Kamar kira'ar maliki yawmiddin, maliki yawmiddin, abin da ya tabbata shine ko dai ka ce maliki ko ka ce maliki, to amma akwai wasu ira'o'i da ba su tabbata ba, ko riwayoyi, akwai maliki yawmiddin, wannan ba ta tabbata ba, to ba za a ce Qur'ani ba ce. Akwai malaki yawmiddin, duk waɗannan ba su tabbata ba, to ba za a ce musu alqur'ani ba. Dukkan abin da bai tabbata ba na daga cikin wasu kalmomi ko lafuzza ko wasu ayoyi, matukar ba su kai a ce musu mutawatir ba, to ba a ce musu alqur'ani. Dukkan abin da koda ya kai mutawatir sai dai an shafe karatun shi, to shi ma ba za a kira shi ainihin alqur'ani ba. Sannan ba a ɗaukan wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da suka zo a cikin wannan abu. To lallai malamar ta ce wa min khilali hadha at-ta'rif yatabayyana lana anna al-Qur'ana kalamullah, daga wannan bayani da muka yi zaka gane cewa lallai al-Qur'ani magana Allah ce. Fa huwa bidhalika mu'jaz, dan haka a ƙarƙashin wannan al-Qur'ani ya zama gagarabadau, ya izzu 'ala an-nasi wal mala'ika wal jinni an ya'tu bi mithlihi, ba zai taɓa yiwuwa mutane da mala'iku da aljanu su zo da irin shi ba. Qala ta'ala, Allah ya ce kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira, kace musu da a ce mutane da aljanu za su hadu baki daya akan su zo da irin wannan alqur'ani, babu shakka ba za su zo da irin wannan alqur'ani ba, ko da sashin su na ainihin taimakawa sashi. Lallai wannan Qur'ani da muka bayyana a yadda Al-Qur'ani yake, haka jama'a babu wanda ya isa komai taron dangin malamai masu ilimi waɗanda za su iya harhaduwa su ainihin kawo wannan. To sai malamar ta ce wa huwa kadhalika munazzalun 'ala an-nabiyyi al-ummi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ala nahawaini, wahayin Al-Qur'ani da akai jama'a, wahayin Al-Qur'ani ya dauki salo biyu ne. Da kake jin ana cewa an saukar da Al-Qur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to Al-Qur'ani ya bi matakala ne bayan matakala sannan ya iso ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Al-awwal, matakala farko, annahu qad unzila jumlatan, unzila jumlatun ko wahida min al-lawhil mahfuz ila sama'id dunya, an saukar da Al-Qur'ani jumilla a gaba dayan shi, aka saukar da shi daga sama ta bakwai idda lawhil mahfuz yake zuwa ainihin sama ta daya, wannan sama ta duniya wadda muke hangenta. Wannan saukarwar jama'a ita ce Allah ya ishara a cikin Al-Qur'ani da yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilina, mun saukar da Al-Qur'ani a wani dare mai albarka, lallai dai mu ne masu saukarwa. A wani wuri Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatil qadri, lallai mun saukar da Al-Qur'ani a daren daraja. Wannan saukarwar jama'a, hadisi ya zo sahihi a cikin littafin Al-Mustadrak na Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, a inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace an saukar da Al-Qur'ani daga baitul, daga ainihin Lawhul Mahfuz zuwa Baitul Izza. Baitul Izza din wata cibiya ce wadda Allah ya gina wa Al-Qur'ani a sama ta daya, a idda aka ɗauko shi kaco kam daga cikin Lawhul Mahfuz. Wato Lawhul Mahfuz wani allo ne wanda Allah madaukakin sarki ya maida shi shine ainihin babbar taska wanda yake taskanta duk abin da ya tsarawa bayin shi. To wannan Al-Qur'ani ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya tsara ne zai saukarwa da halittun shi, dan haka Qur'ani gaba ɗayan shi yana cikin Lawhul Mahfuz sai aka ciro shi, daga lauhul mahfuz a sama ta bakwai sai kawo shi ainihin sama ta daya a baitul izza. To wannan saukarwar jama'a ita ce Allah yake bayyanawa inna anzalnahu fi lailatul qadri, a wani wuri kuma yake cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, cewa watan azumi a wannan watan aka saukar da alqurani. Wannan abin yana rikita wasu, don sai su ce to kun ce a watan azumi aka saukar da alqurani, kuma kun ce a cikin shekara 23 aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma kun ce a daren lailatul qadari, to wanne ne ba wanne ne ba? Abin da yake jawo irin waɗannan mutanen rudani shine daukar aya daya ta alqurani su ce za su fassara ta ba tare da sun gayyato wata ayar da ke da alaka da ita ta taimaka ba, daukar wata aya ta alqurani su fassara ta ita da kanta ba tare da sun gayyato wasu hadisai sun taimake su wajen fahimtar fassarar ba. Yanzu yayin da muka dibo waɗannan ayoyi muka tara a wuri guda, muka dauko hadisin can da al-Imam al-Hakim ya ruwaito muka hada, sai al'amura suka bayyana gare mu. Ashe saukar da alqurani da aka ce an yi a cikin watan Ramadan da saukar da alqurani a daren lailatul qadari, wannan ba su saba ma juna ba, domin daren lailatul qadari a cikin Ramadan ne, kaga babu sabani. Sannan me ake nufi da saukar da alqurani din a cikin daren lailatul qadari? Shine saukar da shi daga saman bakwai zuwa ainihin sama ta daya, wannan shine abin da ake nufi da saukar da shi a daren lailatul qadari da saukar da shi a ainihin watan azumi. To sa'annan sai malamar ta ce wasani matakala ta biyu ta saukar da alqurani annahu qad ko tanazzala min as-sama'i ad-dunya ila al-ardi ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama munajjaman, sannan sai aka rinka farfasa alqurani ana dibo shi da gurgurdan bukata ana kawo shi ga annabi sallallahu alayhi wa sallama ay hasb adh-dhuruf, da gurgurdan yadda al'amura suke faruwa. Lokacin da aka yi hadisatul ifki munafikai suka yi wa Aisha kazafi, Allah ya riga ya san kazafi ne, ya tattali ayoyi ya tattali komai tun kafin a halicci Aisha. Allah ya taskance abin sai da lokacin da ya dace a saukar yayi, sannan sai Allah madaukakin sarki ya saukar. Dan haka ana saukarwa ne ala hasabi dhuruf, ba zai yi a saukar da hadisatul ifki ba wai dan a karantar da annabi cewa to ga yadda al'amari zai faru koda ya faru ƙarya ne, ba haka Allah ya tsara ba. Allah ya tsara sai sun yi kasafin dan su shiga wuta, sannan shi kuma ya saukar da abin da dama ya tattale shi tun kafin ayi kasafin dan ya ƙaryata shi. Ita kuma Aisha sai daraja ta samu daukakuwa gare ta, ina fatar an gane. Sannan wal mulabasat da kuma yanayin da za a shiga na cudani sai ainihin Allah madaukakin sarki sai saukar. Yanzu dubi saukar da suratul fath, inna fatahna laka fatham mubina, yanzu saukar da wannan surar ya faru ne bayan da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu kanshi a hali, wato halin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi tsakanin shi da sahabbai sa'ad da aka je za a yi fatuhu makka, aka je aka shiga al'amari ya gagara, aka zauna aka yi sulhu, aka yi wa annabi sharadin sai ya koma, tare da cewa wannan sura ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu kanshi a wannan hali. Shi yasa har sayyidina Umar yake cewa ba ka ce mana kaza ba, ba ka ce mana kaza ba. To amma kaga surar ta zo, yanayin ya zo daga baya ya faru, sai zama yanayin yanzu shi ya taimaka aka fahimci waccan surar kenan. A yayin da na Aisha sai da yanayin ya faru sannan surar ta sauka. Sannan dubi abasa wa tawalla, abasa wa tawalla bata faru ba ko bata sauka ba sai bayan me? Sai bayan wannan matsala ta faru annabi ya murtake fuskar shi game da wancan makahu. Amma Allah ya riga yana da abasa wa tawalla tun kafin annabi ya murtake fuskar shi ga wannan makahu. Ashe kun ga saukar da alqurani da aka ce ya faru a tsakankanin shekara 23, shekara 13 a Makka, shekara 10 a Madina. Wannan kuma abin da ake nufi shine saukar shi daga sama ta daya, yadda ake gutsutsuro shi daidai da bukata da kuma yanayi zuwa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama, a inda aka saukar da alqurani gaba dayan shi a tsakanin kasar Makka da ainihin kasar Madina. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai ainihin wato malaman ta ci gaba da cewa wa min hadha at-ta'rif kadhalika annahu maktubun faqad kana maktuban bayna daffatayn mushaf fakanat kullama nazalat minhu aya aw sura aw ba'd sura tuktabu 'ala ar-riqa' aw al-jild. Kamar yadda kaji wannan ta'rifi ya bayyana yadda al-Qur'ani yake sauka, to haka al-Qur'ani ya kasance duk sanda ainihin wato ya sauka sai a rubuta wannan sura, sai a rubuta wannan aya a jikin ainihin dutse. Dutse suke samu jama'a sai su fefeshi su fefeshi su fefeshi falan falan sai su rubuta al-Qur'ani a jiki, ko kuma su samu fata sai su gyara ta sai su ainihin rubuta al-Qur'ani a jiki. Haka ainihin aka rubuta al-Qur'anin nan baki ɗayan shi tun daga suratul Fatiha har zuwa ainihin suratul Nasi ya zama cikakken ainihin littafi. Wa yu'rafu al-Qur'anu aidan bi annahu manqulun bit-tawatur. Al-Qur'ani har wayo an san shi cewa littafi ne wanda aka ciro shi daga wurin sahabbai da yawa, sahabban kuma tabi'ai da yawa suka ciro daga gare su. Wa huwa an yahfazahu wa yatanaqalahu wa yudrikahu jam'un ghafirun min al-mu'minin alladhina la yu'qalu tawatuhum 'ala al-kadhib. Shine a samu jama'a masu yawa daga cikin ainihin mu'minai waɗanda za su haddace shi kuma su kawo shi ainihin ga 'yan bayan su, waɗanda aka dube su da imanin su da ilimin su an san ba zai iya yiwa su hadu akan yi wa Allah ƙarya ba. Wala yukhlasu li idrakihim shay'un min ash-shakki li yanquluhu ila khalqin kathirin min an-nas. In aka dube su da irin nagartar su an tabbatar cewa shakka ba za ta shigo cikin abin da ainihin suke kawo wa mutane ba. Ba'dahum thumma alladhina yalunhum wa hakaza. Waɗannan su kawo daga waɗannan, waɗannan su kawo daga waɗannan. Malamar tana kokarin ta yi bayani ne dangane da me ake nufi da ainihin tawato. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Karshe dai sai malamar ta ce wal qur'anu kadhalika muta'abbadun bi tilawatihi. Al-Qur'ani zama a karanta shi tilawashi ibada ce. Haythu la tasihhu as-sala illa bi tilawati al-Qur'an. Sallah ba za ta inganta ba sai da karatun al-Qur'ani, la bi tilawati ghairihi. Duk wani abu da ka karanta a sallah in ba al-Qur'ani ba sallah ba ta yi ba. Allahumma sai ga wanda ya gagara ya haddace wani abu na al-Qur'ani. Aka samu hadisi ya tabbata cikin Abu Dauda, Annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya ce ya manzon Allah duk abin da yake na al-Qur'ani ne ni bana iya haddacewa. Sai manzo Allah ya koya mishi addu'a wanda zai rinka yi a madadin wannan al-Qur'ani da ba zai iya karantawa ba. Kaga anan wani hali ne na larura, amma halin da ba na larura ba, kai ga ka iya karatun Fatiha ko ka iya karatun wata sura, malamai ma suka ce koda ta kai za a iya rubuta maka ne kana sallah kana karantawa, to bai halatta ka karanta wani abu a sallah ba in ba shi al-Qur'anin ba. In ko har ka karanta wani abu a sallah bayan shi al-Qur'anin a halin ka iya, to sallah ta baci, sallah bata inganta ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, waɗannan kaɗan ne daga cikin bayanan abubuwan da wannan malama ta ainihin wato ɗauko mana dangane da abin da ya shafi karatun ainihin wato ma'ana al-Qur'ani a harshen Larabci da kuma ma'ana al-Qur'ani a cikin ainihin wato harshe na shari'a. Ina son mu tsaya mai wani tsokaci kuma mai abin da Bahaushe ke cewa waiwaye adan tafiya. Wannan littafi kamar yadda kuke ganin shi a hannuna jama'a, za ku ga in kuka duba shafin farko na inda sunan littafin yake, za ku ga an sa rasail jami'iyya, wato wannan risala ce ta jami'a. Me ake nufi? PhD thesis ne wannan. Wannan doktora Munira Muhammad Nasir Dausari tana yarinya, wani ya so ya aure ta, sai ta ce lallai ilalla ita so take sai ta hada doktora, sai ta yi PhD, ma'ana sai ta yi degree na farko, ta yi digirgir ta dingire a cikin karatun al-Qur'ani da ilimin al-Qur'ani. Sai malaminta al-ustaz doktor wanda shi kuma professor ne mai suna Fahad ibn Abdurrahman ibn Sulaiman al-Rumi, sai ce mata aure baya hana karatu. Da haka sai ta je ta yi auren, da ta yi auren sai ta ci gaba da karatu. Shi ye graduating ɗinta, don haka shi ye taqdimin wannan littafin nata. To dalili biyu yasa ne wannan maganar. Dalili na farko da yasa ne wannan maganar shi ne,
ashe mata za su iya karatu har ta zama me, har ta zama doktora, har ta zama al-ustaza, har ta zama professor. Shekara 40 da ta gabata muna da wata malama mai suna ad-doktora Aisha bintu Shati, tafsirin al-Qur'ani te mujalladi 30, mutumiyar kasar Dimashq ce. Wannan babbar malama har Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya jinjina mata, ta kai ta komo tafsirin al-Qur'ani tai. Kaje ka karanta tafsirin ta juz'i 30, in ta zo tana tafsirin zaka ga tana dibo maganganun manya-manyan malaman tafsiri irin su Fakhruddin Razi, irin su Qurtubi, irin su Baydawi, ta dibo maganganun su, ta tattauna, ta nakasha su, ta yi gyara ga inda ke bukatar gyara, inda ke bukatar raddi ta yi raddi. Malama ce, doktora ce. Sannan wannan doktora Munira ita ma ta tabbatar mana da haka. To waɗannan sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Akwai imbin malamai mata dewa a zamanin da. Dubi Aisha malama ce, dubi As-Sayyida Fatima malama ce, dubi Zainab malama ce, Hafsa malama ce. In ka taho a cikin ainihin ƴaƴan Sirina, Muhammadu ibnu Sirina malamin Imam Malik, akwai kanwashi mai suna Hafsatu bintu Sirina malama ce. In ka taho Imam Malik yana da ƴa mai suna Fatima, ta haddace muwatta baki ɗaya muwaddar mahaifinta. Har in aka zo ana karatu, yayin da ɗalibai ke rike muwatta suna jan baki, ita ko zama take a bayan ƙaure, daga ita sai hijabinta ta haddace littafin mahaifinta. Sadda kai mai jan baki kake cikin karata, kana karanta kana kallo, in kai kuskure sai ta kwankwasa kofa, ta ne wa uban ishara cewa mai jan bakin nan yayi kuskure. Ma'ana ita tana nan zaune a lungu a bayan kofa, daga ita sai hijabinta ta haddace, kai kuma kana nan da idanka mai yiwa ma da tabarau kana karanta amma kana kuskure. Jama'a mun fahimci wannan? Wannan yana nuna musulunci ya ba mata damar su yi ilimi ko bai ba su dama ba? Ya ba su dama. Me yasa nace sunnatun minal awwalin? Dewa an samu haka. Ibn Taymiyyah, wannan Taymiyyah da kake ji ana cewa ana danganta ta zuwa gare, danganta shi zuwa gare ta, kakashi ce ta san sama malama ce. Dan haka malamai mata dewa, musulunci shine addinin farko da ya bude wa mata kofar su yi ilimi, ilimi a cikin mutunci. Bature dan madda ne, Bature dan duniya ne, shi ba cewa yake mata su yi ilimi ba, cewa yake mata su yi karatu. Ba ilimi Bature yake cewa ba, ya kamata ku bambance tsakanin karatu da ilimi. Musulunci cewa yake su yi ilimi, su san Allah, su san rayuwa, su san kansu, su san yadda za su zauna da iyaye, su san yadda za su zauna da miji, su samu ilimi. Amma Bature abin da yake cewa su samu karatu, su samu takardar shaida, sai ya ce saboda su samu security in life, su samu tsari a rayuwa. Domin ran da mijinta ya sake ta, ko ran da mijinta ya wulakanta ta, ko ran da mijinta ya ki kawo cefane, ko ran da aka kori mijin, wai sai ta taimake shi. Manufar Bature kenan da yake cewa mata su yi karatu, manufa ta daya. Manufa ta biyu, wannan karatun sai zare tarbiya, sai zare kunya a cikin shi, sai su je sai su zubar da mutunci, sai su waye gari suna nan da karatun amma ba su da mutunci, ba su da kunya, ba sa tarbiyar ƴaƴansu, ƴaƴansu ba sa alfahari da su. Ya kamata ku bambance, ku da kuke rudar kanku a yanzu akan sai ƴata ta yi karatu, saboda kar ta je gidan miji, miji ya wulakanta ta. Karatu kake son ƴarka tai ko ku ilimi kake son ƴarka tai? Ya kamata ka bambance. To mu dubi abin ta wannan nahiyar. Nahiya ta biyu da na ce wa qalilun min al-akhirin, a yanzu ƴan kaɗan ne ake samu waɗanda suke daurewa daga cikin mata suke yin ilimi. Yanzu abin da ya dami matan zamani shine bari ta yi karatu saboda dalilantan da na faɗa, waɗanda Bature ya koya musu. To idan kuka tattara waɗannan bayanan kuka aje su gefe guda, sai kuma ku ɗauko wata nahiya wadda na fara magana, ta gama secondary a ƙasar Saudi Arabia a Riyadh, aka aurar da ita, amma a gidan mijinta ta yi digiri na farko, a gidan miji ta yi digiri na biyu masters, a gidan miji ta yi PhD. wane ne ya ce ba za a iya yin karatu har a zama professor a gidan miji ba, wane saurayi ne ya ce ba zai iya yin karatu har ya samu PhD ba in yayi aure. Samari da ƴan mata, ya kamata ku gyara tunaninku ku sani da cewa aure baya hana karatu, amma rashin tsari da rashin bin abin da Allah ya ce shine abin da ke hana karatu. Yau ƴan mata da yawa suna nan suna son aure, amma saboda kuma tana duban in bata karatun nan ba, ta samu certificate, an dauke ta a local gwamnati tana karantawa ko tana aiki, to lallai bata da security in life. Wai Allah ya kawo mu wani zamani wanda mata suke ganin cewa aure is no more security in life, wai aure babu aminci a ciki, saboda rana tsaka namiji zai iya sakin ki ya wulakanta ki, saboda shi namiji ba dan goyo bane. A sadda take fadin wannan maganar ta manta cewa ubanta ya rike uwarta, sadda take fadin wannan magana ta manta cewa namiji ba dan goyo bane in ta gaskatu akan ubanta, kalmar ba za ta yi dadi ba. Wato akwai mummunan kuskure da mutane da dama suke shiga ciki jama'a. Wallahi al'azim, ni ina yawo cikin jami'o'i da tertiary institutions, ina zama da samari, ina zama da ƴan matan, ina zama da masu addinin, ina zama da ƴan gayun, mazan su da matan su, ina jin irin kalmomin su. Wallahi al'azim, babbar maganar da tafi damun su kullun ita ce magana aure. Zuwa na ƙarshe wata jami'a daga cikin jami'o'in arewacin Najeriya, ita ce jami'ar Maiduguri, wasu ƴan mata sun zo sun zauna su neman tambayoyi na addini, sai gama sai na koma in nemi su nasiha akan su kula da kansu, irin wannan shiga da suke bata dace ba. Sai wata tace, to ai dole ne kullum mu yi wanka mu gyara jikinmu, saboda tunanin ko in mun fito ma samu wanda zai ce yana son mu danya aure mu. Sai na dan raka su da cewa, to ku da kuke makaranta ina ruwanku da magana aure? Sai tace, ai wallahi wannan makaranta iyayenmu muka zo mu yi wa, amma mu kan in son mu samu ne shine mu yi aure. Jama'a, da yawanci ƴaƴanku da kannanku suna cikin kuncin bukatar aure, amma kun kallafawa kanku cewa sai kun tafi tare da theorin Bature, lallai ilalla sai ta gama jami'a. To tana gama jami'a kuma wannan sheƙin da jikinta yake yi ya daina, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Dan haka irin samarin da suke sha'awar su aure ta a da, yanzu ba za su zo ba. Waɗanda za su zo su kuma galibin su mayaudara ne, ba masu aure ba ne. Za su yi mata alƙawarin za su samu mata aiki, an yi posting ɗinta Enugu za su dawo da ita Kaduna, duk za su shafa mata irin wannan zuma mai zaki a baka, ba dan komi ban dan su tsotsi zumar da ke jikinta su lalata da ita. Sai a waye gari ta zama ita ce anti babba a cikin gida. Me yasa? Saboda ta kai shekara 30 ko 40 ko 45, digiri dai gashi ta yi, tunda miji bai samu ba ta ƙara digiri na biyu, tana shirin ta siyo digiri na uku ma. Jama'ar musulmi, ya kamata ku gane, arna da suke ainihin hana ƴaƴansu aure har sai sun gama makaranta, ƴaƴan arna suna zina ne, don haka ba su da buƙatar damuwa irin wadda ke damun ƴaƴanmu na musulmi. Ku rinka aurar da ƴaƴanku a lokacin da lokacin aure ya kai, in ya so ku koma baya ku saurari laccata da ne a nan tudun wadamana, na sa mata cewa aure bautar Ubangiji. A ciki na ce babu shakka muna buƙatar ƴaƴanmu su yi karatu, na kuma ce muna buƙatar ƴaƴanmu su yi aure. To yaya za a haɗa waɗannan abubuwa? Duk wanda ya zo zai aure ta sai a dubi cewa shin wannan zai batta ta karatu, shin ya san mutuncin karatu, shin ya dace a ɗauka a bashi, sai a ɗauka a bashi in ya so ta je gidan shi ta karatu. Amma yau yarinya nawa ce ta zama frustrated, iyayenta sun tursasa ta ita ta je ta karatu, ita kuma me take so? Aure. In ta tafi karatun sai ta kiyin karatun domin bukatar ta bata biya ba, karshe sai ta balbalce kuma sai ta lalace. Kunyar da ta bar gida da ita sadda aka kai ta jami'ar, ba za ta sake dawowa da irinta ba har ta shiga kabari. Su wane ne suka yi mata wannan salalatsiyar? Su ne iyayenta. Sannan kamar yadda na faɗi a dazu, ina son ku gane mu musulmi muna neman ilimi ne ba karatu ba. Ilimi kuwa shine sanin Allah, sanin manzon Allah, sanin littafin Allah. To duk abin da zai biyo bayan wannan jama'a, to ƙarin armashi ne game da rayuwa da kuma gudanarwa, amma baya zama dolan dole jama'a. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Dan haka muna fatar wannan magana da nake yi ina da yakini akan cewa ba aran bakin ƴan matan nan da samari nake ina ci musu albasa ba, ina da yakini akan cewa suna jin dadin wannan magana da nake, domin na zama musu kamar spokesman, wato na zama kamar wakilin su wajen isar da sako. Babu shakka wannan tsarin yanzu malamai a kasar Saudi Arabia sun karfafe shi, ba dan kuma ba saboda su ma yi musu damage. Yanzu a kasar Saudi Arabia akwai budurwa ƴan shekara 50. Me yasa? Daidai lokacin da ta gama secondary tana shekara 18 ko 17 an zo za a aure ta, an ce ba za a aurar da ita ba. Daidai sadda ta gama ainihin secondary tana shekara 20 za a aure ta, an ce ba za a aurar da ita ba sai ta gama jami'a. Daidai sadda za ta gama jami'ar kuma me zai faru? Shi kuma wanda zai aure ta sai ga ba zai iya aurenta ba a wannan lokaci. To sai barna ta faru. Sai tayi ta jinkiri, sai tayi ta jinkiri har sai zama sai a ce an gane an yi kuskure a kanta. To kannan ta fa sai a ce ba za a maimaita wannan kuskuren ba jama'a. A nan kasar na ga mutumin da yanzu yashi ta fari take yar shekara 48. Lawya ce. A nan Kongo ta zo ta karatu. Daidai lokacin da za ta shiga za ta karanta law din nan, sai da wani ya fito babu irin gwagwarmaya da ya ɗauki ruwa ya ɗaumari a kan ya aure ta. Mahaifin ya ce a'a, sai ishi ta gama karatun lawyer tsaf. To ta gama karatun lawyer tsaf, amma kafin ta gama shi uban ya rasu. Shi kuma wancan ya je ya yi aure. Yanzu ana neman miji ne ruwa a jallo. In akwai mai so nima wakilinta ne. Mun tashi kawai sai ka biyo ni. Lawyer ce tana nan haɗaɗɗiya amma shekara 48 budurwa kuma. Wallahi gobe za mu iya ɗaura maka aure da ita bayan sallah azhar in kana so. Gobe ana sallah azhar, ni din nan zan iya sa maka sadaki gobe mu tafi a ɗaura auren. Ni ma wakili ne. To irin waɗannan suna nan jama'a. Daga ƙarshe ina son in tunasarshe ku wata ainihin shahararren kissa da ta yaɗu a ainihin ƙasar Makka jama'a, wadda wata yarinya ta kammala haddar Alƙur'ani, ta kammala makarantar secondary a garin Makka. Allah ya zuba mata farin jini da kwarjini. Mutane suka yi ta fitowa suna so su aure ta, uban ya kafe akan cewa Atabu ba zai aurar da ita ba, saboda a lokacin ta fara karantarwa a primary tana samun albashi mai tsoka tana kawo uban. Dan buge-bugen da yake na rayuwa ya kwanciye shi ya daina. Ƙarshen wata za ta zo ta kawo mishi albashi gaba ɗaya wajen riyal 17,000 ko 18,000, kusan miliyan ɗaya. Sai ga dan me zai batta ta yi aure, ta yi aure ta je tana ba wani sadaƙin? Malama ce mahaddaciya Alƙur'ani na albashi, malama ce mahaddaciya Alƙur'ani, sannan sai rashin lafiya ya kama ta. Da ta fahimci cewa ajali ya zo mata, sai ta aika aka kira mata babban malamin hadisi a Makka, Sheikh Muhammad Ali Adam. Aka kira dattawan anguwa, aka kira babanta, sai ta kwanta irin yadda mara lafiya yake kwanciya, ya dan tada kanshi hakan ya kwanta rigingine. Tana kallon baban gaba da gaba haka, ga waɗannan dattawa da malamai suna dama da hagunta. Sai ta ce ta kira su ne saboda tana so tewa babanta addu'a. Suna farin ciki za ta yi wa mahaifinta addu'a. To da yake ta karanta Alƙur'ani, ta karanta sunna, ta san irin yadda uslubin sunna ta zo dangane da addu'a, don addu'a salo-salo ce. In ka ga dama za ka iya cewa ya Allah ka saukar mana da ruwa, jama'a su ce amin. Allah ka saukar mana da ruwa, jama'a su ce amin. Allah ka saukar mana da ruwa, jama'a su ce amin. Sannan sunna ta zo da za ka iya cewa jama'a ku ce amin, su ce amin. Ku ce amin, su ce amin. Ku ce amin, su ce amin. Sai Allah ka saukar mana da ruwa. Sunna ta zo da wannan. Saboda me? Hadisin mala'ika Jibril wanda ya zo a cikin musnadil Imam Ahmad da Sahihul Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallama da mala'ika Jibril ya zo ya ce ka ce amin ya Muhammad, ya ce amin, ya ce ka ce amin, ya ce amin, ya ce ka ce amin, ya ce, ya ce wanda duk ya ainihin kwana a ƙoshe, makwabcin shi ya kwana da yunwa, to wannan mutumin ba shi da imani, ba zai shiga aljanna ba. Ma'ana sai da aka gabatar da amin din. Wannan yarinya haka ta yi wa uban, ta ce baba ka ce amin, baba ya ce amin. Baba ka ce amin, baba ya ce amin. Baba ka ce amin, baba ya ce amin. Ta ce ina roƙon Allah kamar yadda ka haramta mini in yi aure in ji dadin rayuwar zama da mijin aure, Allah ya haramta maka aljanna ranar gobe alkiyama. Addu'ar da ta yi uban kenan. Tana gama faɗin wannan magana sai ta ja mayafi sai ta rufe sai ta rasu. Duk jaridun Makka sai da suka buga lokacin suka bada labari, hankalin mutane ya tashi da wannan labari. Waɗannan dattawa da malamai sai suka zara jikinsu suka bar gidan. Sai daga baya aka zo aka bincike shi me yasa, to yanzu ne zai faɗi dalili na gaskiya. Dalilin kuwa shine yarinya dai Allah ya mata farin jini, yarinya ta iya karatu, ta yi ta hafiz, ta haddace, ta gama secondary, tana karantawa, tana kawo albashi mai tsoka. Tsoron da yake in ya yarda ta yi aure, albashin ba zai zo gare shi ba, zai je ga mijinta. Kun ga magana da na faɗi ɗazu. Manufar Bature ita ce me? Madda. Bature is materialistic. Shi kawai harkar kuɗi, harkar duniya. Ya jama'ar musulmi, ku ji tsoron Allah. A ƙasar nan tamu mafi yawancin iyayenmu an aurar da su ne ƴan shekara 13, shekara 14. Ba su yi ciwon fitsari ba. Ko sun yi? Ba su yi ba. Sun yi zaman auren ko ba su yi ba? Kuma yanzu kai in ka je ka dubi baba ka sai ka ganta lafiya lau take da ƙauƙau. Waɗannan ƴaƴan yanzu da waɗannan mata suke haihuwa na zamani, wadda sai ta yi boko, sai ta yi aiki, sai ta yi kaza, anya nan gaba za su iya duban uwayen nan nasu su yi alfahari da su a yayin da ba sa zaman gida suna tarbiyyarsu? So da haka lallai ne jama'a mu samar wa da kanmu tsari wanda ya dace da musulunci. Ba daidai bane duk abin da Baturen yamma ya kawo mana sai mu bar addininmu da al'adunmu na gargari mu ɗauki waɗannan abubuwa. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Duk waɗannan ta'aliqat jama'a nayi mana ne akan wannan littafin da muka fara karantawa. Malama ce ta yi mace, kuma wadda take da digiri 1, 2, 3, kuma duk waɗannan digiri guda 3 a gidan mijinta ta yi. Wannan nahiyar kenan. Ta wata nahiyar kuma sai mu ce, yayin da ke kuma aka aure ki aka kai ki gidan miji aka baki damar ki je ki yi karatu, ya dace gare ki je ki zubar da mutuncin kanki da na addinin ki da na mijinki? Ki je ki zama sakaka, ki saki kanki, ki je ki zauna a lecture theater karfe 10:11 na dare da wani George Okonkwo wai yana koya miki formulation na physics da za a yi test gobe? Wannan bai dace da ke ba. Wannan babu karama. A ƙarƙashin wannan mijinki ya samu wannan damar ya hana ki karatun daidai ne. Domin galibi dama abin da suke cewa ai in ka yadda kai aure baka yi karatun ban ka je gidan mijin zai hana ka. Bai kamata shi mijin ya hana ba. Amma kuma in kin bullo da wata barnafa, lalle wajibi ne ya hana ki. Lallai ne ki kare mutuncin addinin ki, ki kare mutuncin kanki, kuma ki kare mutuncin mijinki. Ina fatar an gane. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne ainihin abubuwan da zan gabatar mana akan ainihin wannan munasaba insha Allahu ta'ala. Muna fatar sai mun zo ainihin wato karatu na gobe za mu ci gaba da ikon Allah akan ta'arifus sura fil lughati wal istilah insha Allahu ta'ala. Da wannan muke cewa ya Allah, kamar yadda ka ba mu iko muka ainihin samu muka gina wannan masallaci, muka tare muka fara tafsirin alqur'ani, Allah madaukakin sarki ka zubo mana albarka da albarka alqur'ani. Ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana, ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da duk wata aya da zamu karanta anan mu yi tawassuli da ita. Ya Allah muna roƙonka, Allah madaukakin sarki ka bamu kyakkyawa fahimta ta alqur'ani da sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muna addu'a ta musamman dattijuwar da ta bamu filin nan muka gina masallacin nan Hajiya Jummai, Allah ya saka mata da alheri, Allah ya bata aljanna firdausi, Allah ya ji kan iyayenta da kakanninta, Allah ya kara mata daukakar daraja, Allah ya kara mata lafiya. Muna roƙon Allah a cikin arzikin da ya bari a hannunta, Allah ya kara sa mishi albarka, Allah ya albarkaci ƴaƴanta dake gidan miji da waɗanda suke gabanta. Dukiyarta Allah madaukakin sarki ya taimaka mata ta ci gaba da waɗannan ayyuka na alheri. Ba za mu tuya mu manta da albasa ba. Mai gidanta Alhaji Haruna Danja, wanda shi ya bude kofar alherin nan, sai mun yi mishi addu'a ta musamman da cewa Allah ya gafarta mishi. Allah ka ji kan bawanka Alhaji Haruna Danja, Allah ka gafarta mishi. Allah masallacin Juma'a da ya gina wa ahli sunna a Zaria wanda har yanzu babu kamar shi, Allah ka gina mishi gida a aljanna. Duk wata aya ta Alqur'ani da ake karantawa a masallacin nan ana salla da ita, ko ana tafsirin ta, ko ana koyan karatunta, muna tawassuli da ita akan Allah ya gina wa Alhaji Haruna Danja gidaje a cikin aljanna da ita. Allah ya tsare zuriyar shi, Allah ya sa mishi albarka, Allah ya taimaki masu kudin mu na kasar Zazzau da wurare makamantan haka su rinka waɗannan ayyukan alkhairi. Jama'ar musulmi, yau dai mun fara tafsirin Alqur'ani, mu dai gashi mun fara da ikon Allah, gamawar kuma a hannun Allah take. Mu dai makasudi ita ce Allah ya sa mu fahimta, Allah ya sa mu iya, Allah ya taimake mu mu aikata, Allah kuma ya ba mu tsarkin zuciya da ikhlasi. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.